وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shashi daga watan Dhulqa'ada shekara ta 1434 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine ya dace da 22 ga watan 9 shekara ta 2013 a lissafin Turawa. Muna kan darasi na biyu a cikin wannan littafi mai albarka na Ahkamul Janaiz wa Bid'aha na Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Idan ba kuma ta muna magana ne akan gabar magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mali walid dunya ma ana fi dunya illa karakibin istadalla tahta shajaratin thumma raha wa tarakaha. Madala yana cewa inani ina duniya, da ni da duniya kamar matafiyi ne da ya sauka karkashin wata inuwa, yana hutawa yana shan inuwa, sannan kuma ya kama hanya ya tafi ya bata. Misalin duniya da ni kenan, kamar da ni da zaman duniya ko rungume duniya ko rike duniya kamar haka ne. Wannan kinaya ne da ke nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bai damu da duniya ba, kuma bai sa ta a lissafinsa ba. Mala yace thumma innahu lamma kana hadihu sallallahu alaihi wa sallama fil janaiz khairal hadi mukhalifan li hadi sa'iril umam. Yayin da shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta kasance akan harkar janaiza, ita ce mafi alherin shiriya, kuma ta saba wa sauran shiriya ga baki daya. Mushtamilan ala al-ihsani lil mayyit wa muamalatihi bima yanfa'uhu fi qabrihi. Sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana hadada kyautatawa mamaci da kuma mu'amalan mamaci da mu'amalar da za ta yi masa amfani a cikin kabarin sa. Ma'ana Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da cewa a kyautatawa mamaci, sannan a yi wa mamaci mu'amala mai kyau wanda zai amfana da wannan mu'amala a kabari. Wa yawma ma'adihi, da ranar komawarsa ga Allah. Sannan sunnar ta hada da wa alal ihsani ila ahlihi wa aqaribihi wa ala iqamati ubudiyatil hayyi fima yu'amilu bihi almayyit ko yu'amalu bihi almayyit. Mala yace sunnar annabi ta hada da kyautata wa iyalin mamaci da dangin mamaci. Sunnar manzon Allah ta hada da kyautata bauta ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar yadda ya kamata a bautata masa. Ana yin tauhidi hatta akan harkar mamaci, a kadaita Allah da bauta, a kadaita manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama da biyayya. Wannan yana cikin dalilai da sababban da yasa malam ya rubuta wannan littafi. Wa kana min hadihi fil janaiz iqamatu al-ubudiyyah lirabb tabaaraka wa ta'ala ala akmal al-ahwal. Yana daga cikin shiriyar Annabi sallallahu alaihi wa sallama akan harkar janaiza, tsayar da tauhidi da bautawa Allah lirabb, Ubangiji shi kadai tabaaraka wa ta'ala, ala akmal al-ahwal, a bisa hali wanda yake yafi kowanne cika. Ma'ana cikin abin da yasa malam ya rubuta wannan littafi akwai tabbatar da tauhidi wajen bautawa Allah tabaraka wa ta'ala shi kare. Wannan ita ce da'awa ta ahlus sunna. Duk lokacin da ahlus sunna yake karantarwa ko duk lokacin da ahlus sunna yake rubutu, to ko akan me yake rubutu, to yana shigar da tauhidi akai. Kaga yanzu ana magana ne akan harkar mamaci da mutuwa da sallar jana'iza, wankan gawa da binne mamaci da ya za a yi masa, to amma dole sai ya shigar da tauhidi, dan duka Allah ne yace ayi, kuma za a bauta Allah ne a bisa tsarin da yace a bauta masa. Wal ihsanu ila al mayyit wa tajhizuhu ila Allah ala ahsani ahwalihi wa afdaliha. Sunnan manzo Allah har yanzu dai tana daukace da bayani dangane da kyautatawa mamaci da shirya shi ya tafiya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Kama ana so ka shirya gawanka, ka shirya mamacinka yaya zai tafi ya je tarar da Ubangiji a bisa hali wanda yake mai kyau kuma halin da yafi kowanne falala. ووقوفه ووقوف أصحابه صفوفا يحمدون الله ويستغفرون له ويسألونه المغفرة والرحمة والتجاوز عنه ما لا يشي شكل سنة من الله أبين تكرم تدمو أقوي صيور أينهم يمو ممتي أبو كان ممتي دنج ممتي سطيع سنة الله قديا تبارك وتعالى sannan kuma suna nemar wa dan uwan su gafara dan duk wanda ya mutu aka shimfida shi a wannan makara yana da buƙatar a neman masa gafara a wurin Ubangiji saboda shi kam zancen sa ya kare, shi kam labarin sa ya kare, shi kam komai nasa ya kare, ba abin da yake buƙata illa taimako da agaji. Kuma iya abin da zamu iya taimaka masa mu agaza masa shine mu yi masa addu'a mu roƙan masa Allah tabaraka wa ta'ala. Sai sa yace a neman masa gafara wa yas'alunahu yani su nemi gafara a Ubangiji tabaraka wa ta'ala ga mamaci da rahama kuma su nemi Allah ya masa rangwami at-tajawuz anhu thumma al-mashy bayna yadayhi ila an yudi'ahu hafratahu wa hufratahu thumma yaqumu huwa wa ashabuhu bayna yadayhi ala qabrihi. Haka annabi ya karantar ayi tafiya a gaban wannan gawa, ana tafiya ana rakata ko a bayanta har izuwa lokacin da za a kai wannan mamaci zuwa raminsa kufratahu, sannan kuma a tsaya akan wannan kabari ana yi masa addu'a har yanzu sa'ilina lahu tasbita ahwaja ma kana ilayki, suna masu roƙa wa mamacin su Allah ya tabbatar da harshen wannan bawan Allah ahwaja ma kana ilayhi, wannan kuma shine yafi iya tsananin fiye da wato bukatar da yake ayi masa addu'a a roƙan masa Allah, Allah ya tabbatar da hajjinsa. Saboda Allah madaukin sarki yana faɗa cewa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Bayan Allah waɗanda suka yi imani Allah yana tabbatar da harshensu a duniya da lahira, suna faɗin la ilaha illallahu a duniya suna aiki da ita, a lahira ma kuma ko idan mutuwa ta zo musu ko a cikin kabari idan an zo musu tambayoyi Allah yana tabbatar da harshen su din nan, an tambaye su man rabbuka waye ubangijinka zai ce rabbi Allah, wa ma dinuka menene addininka zai ce diniyal islam, wa man nabiyuka waye annabinka zai ce wa nabiyyi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama, wa ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'ita fikum ya ya zaka faɗa me zaka ce akan wannan mutumi da Allah ya aiko muku, sai ce huwa Muhammad bin Abdullah qad ballagha ar-risala wa adda al-amana wa jahada billahi hatta ataahu al-yaqin, sai ce shine Muhammad dan Abdullah ya isa da sakon Allah kuma yayi jihadi har zuwa lokacin da Allah ya kawo masa mutuwa. Wannan tambayoyi dole ne za a yi wa kowane mutum idan ya kwanta a kabari. To shi yasa ake so ku rinka roƙawa dan uwanku a tasbih. Manzo Allah yana cewa in kuka kai dan uwanku kabari ku binne shi, ku neman masa Allah ya tabbatar da harshensa. Fas'alu lahu at-tathbita istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit, ku nema wa dan uwanku gafara kuma ku roki Allah ya tabbatar da harshensa, dan wallahi akwai wanda in an zo an mai tambaya baya iya bada amsa. Shine ma'anar yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha, Allah yana batar da zalimai kuma ya kautar da su, kuma Allah shike aikata abin da ya ga dama ko ni ya isa magana. Wa yaf'alu Allahu ma yasha, Allah yana aikata abin da ya ga dama. To sunna ya koyan uwana, yayin da muka kai dan uwan mu kabari muka sa shi a cikin ƙasa muka turbude shi muka dora masa tukwane muka dora masa agwa azara muka dora masa itatuwa a wani wurin aka hada masa ganye aka tattoshe shi aka tura masa ƙasa, kasan ma wai sai tayi tudu abun ne shi kiran ba tausayi, wai cewa a dan bude masa window ya sha iska. Yanzu ga muna masallaci muna cikin fanka muna cikin wuta an bude window saboda muna buƙatar iska, amma akwai ranar da za a dauki kowanne daga cikin mu aje a turbude shi a cikin kasa a tura shi ko window ba za a bar masa ba diggatan mutum babu katifa babu mayafi babu taburma babu ruwan sha ba fanka ba kallon tarki babu maganin sauro babu komai ko hira ba za a zo a taya shi ba danka da yafi kaunarka danka da yafi son ka babanka da yafi kaunarka babanka da yafi son ka wai idan an zo da abin da mamaci wai sai a ce aina aqaribuhu ina danginsa ina yan uwansa dangi yan uwa na kusa su za a dauko a sa su kama ka su jefa ka a cikin kasa su binne ka su kama hanyar su bi a lokacin wani da zai zo ya binne ka din a ranar zai koma a wannan daren kuma ya kwanta da iyalinsa ya ji dadi kuma aina bai ce ya fasa ba saboda an yi masa mutuwa a cikin yan uwanka in ka kasa su kashi 100 wataƙila 80 sai sun kwanta da iyalansu a wannan daren da ka mutu an tafi an barka daga kai sai halinka sai sallarka sai azuminka sai zakarka sai tauhidinka sai aqidarka sai riko da gaskiyarka idan ka rike wanda Allah ya ce mamaci idan ka binne shi yana da buƙatar taimako ku taimaka masa da addu'a cewa Allah ya tabbatar da harshensa to menene za ku yi masa sai ku ce Allah ya yafe masa Allah gafarta masa Allah tabbatar da harshensa yasa ya bashi ikon bada ansa kai da gaske dan kai ma gobe kai za a yi wa wallahi kai da gaske dan gobe kai ma shi kai za a yi wa akwai abubuwan da mutane suke wanda yake ba daidai bane ya saba shari'a kuma bid'a ce cikin bid'o'i wanda zamu zo mu karanta nan gaba amma tunda mun zo gabar magana bari mu dan yafice shi mu huce idan an binne mu mamaci a bisa al'ada sai a kira malami ko wanda ya masalla ko wani akan kabar za a tsaya a ce qul wallahu qabahu ya ladibu 29 hasbunallahu 13 sai ya iya salihina ana iya gama sannan akwai wani malamin sai ya ce akarmakallahu a cika da addu'a shi kuma sai ya kawo nasa shi ma daban abinda ba wannan malami ya faɗa ba kuma daman da yake harka ce ta bid'a abinda kaga dama za ka yanka abinda kaga dama za ka yanka in kaga dama ma ka ce kiran sallah za a yi na'am to wannan baya cikin abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karantar abinda manzo Allah ya karantar shine kowa yayi wa mamaci addu'a da kansa an gane ku yanzu kani da Allah lokacin da ka zo mamaci ya mutu akan kabarinsa sai ka ce ayi qul huwallahu qafa uku to shi me zai kani da qul huwallahu a cikin fasara qul huwallahu dai babu addu'a gare shi da ka ce ayi tahiyya iya salihina ko me na cewa sai iya salihina me laifin sauran so ayi abinda annabi ya ce ayi sai a huta shine bin sunna samu hutu to me annabi ya ce ayi kowa ya yi wa mamacin nan addu'a wani ya daɗe yana yi wani kuma ya kaɗan ya tafiyarsa kenan addu'a'ul jama'i addu'a da ake yin ta a jam'i liman ya daga hannu ana amin 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 a gindin kabari baya cikin abin da annabi ya karantar amma ana wa'azi a gindin kabari ana karantarwa a gindin kabari a tunatar da mutane Allah su ji tsoron Allah cewa yanda suka kawo wannan gobe su za a kawo fadakar in an gama kuma a ce ku yi wa dan uwanku addu'a so kowa sai ya kalli alƙibla yayi wa mamaci addu'a iya abinda Allah ya hore shikenan ba wai sai liman ya kayyade mutane ya sa su ta karanta wancan su karanta wancan kuma wani abin da ma bai zo a sunna ba ko ba a karantar da shi ba so yana da ke yan uwa mu gyara jana'izar mu kuma ya kamata a rinka samun bambanci tsakanin jana'izar ahlus sunna da ahlul bid'ah na'am ahlus sunna yana bin manzon Allah koyaushe kuma a wannan lokaci da aka kai dan uwanka aka binne shine lokacin da ya fi dacewa ma a ce ya bi annabi ka zo a raka dan uwanka da bid'ah bai ba ko kai ka bari a gidanku aje abin ne ka aita maka bid'a akan kabarinka kasan me zaka tarar da shi a kabari ashe baka yi wasiya kace abu sunna akan gawar ka ba ko mutuwar ka ba so mu yi kokari mu gyara to ya zamu yi yayin da aka zo ana yin irin waɗannan addu'o'i idan akwai wanda Allah ya sanar da shi gaskiya a cikin nasiha da girmama mutane da darajar mutane ce jama'a assalamu alaikum a dindinga ba ga abinda manzon Allah ya karantar idan an yi mutuwa akan yiwa mamaci addu'a yace kaza 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 ka ga yawa mutane gaskiya kai tafiyar ka to amma in muka yi shiru muka zuba ido to za a yi tayin bid'a kenan kaga sunnar ba ta samu masu goyen baya ba kenan ba ta samu masu taimaka mata ba kuma ana yi din ana gyarawa har wata nan zaka zo ka nemi bid'ar ka rasa amma mutum yana ahli sunna an je ana yi kuma ya tsaya ko ba ga bane ba kana tsaye kana ahli sunna ana taro a wurin ko a gindin kabari an ce a kawo fatiha da salatul fati kuma kana tsaye kai kuma ina ruwanka da salatul fati tunda kai ahli sunna ne ba ruwanka da ita tunda ba salatin annabi bane ko kuma wani ya faɗa ka ce kai kuma a kawo fatiha da salatin annabi ko ba ka bane ba shi ya ce a kawo da fatiha da salatin fati kai kuma ka ce a kawo mai fatiha da salatin annabi mu ga wanda zai ce ba za a yi ba so yana da kyau mu yi kokari mu daure muna dan gyarawa muna dan ragewa muna dan kyautatawa to da wannan ne za mu samu nasara a cikin tafiyar mu amma yin kishiyar haka to wannan ana ci baya kenan shekaru aru aru ana karantar da mutane sunna akan irin wannan abubuwa amma harkar gawan mu da mace-macen mu an bar bid'a ta yi kaka gida ba ainihin wato tsarkake ba muna fatan Allah ya bamu yi aikon gyarawa malam ya ce summa yata'ahadahu wa yata'ahaduhu bi ziyarati ila qabrihi wa salami alayhi wa du'a ilahu kama yata'ahadu al-hayy sahibahu fi dari dunya yana da kyau alazimci kuma asaba da ziyara ta kabari da yin sallama wa shi mamaci da yi masa addu'a kenan anan abin da ake so a ziyarci kabari idan an ziyarci kabari sallama ake assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun amincin Allah ya tabbata gare ku gidan mutane mu'minai mu ma insha Allah ta'ala muna nan hanya za mu zo mu riske ku abinda zaka faɗa kenan in baka iya larabci baka yi da Hausa bayan wannan wadu'a ilahu kukula wadu'a ilahu da yi masa addu'a shiwa shi mamaci kenan ba roƙon mamaci ake yi ba kar ka je kabari kana roƙon mamaci ba roƙon mamaci wallahi mamaci shi yake da tsananin buƙatar ai mai addu'a wanda yake kwanci a cikin kabari mallan yana buƙatar taimako komin malantarsa komin iliminsa komin takawarsa komin tsoron Allahnsa yana da buƙatar addu'ar wanda ya kai mai ziyara amma ma al'asafi shadid kaga mutum ya je kabari yana roƙon kabari ba a roƙon kabari ana roƙon ubangijin kabarin ne da ubangijin wanda yake cikin kabarin kul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni ma za khalaqu min al-ard am lahum shirkun fi as-samawat ituni بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم ان كنتم صادقين الله يقول ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين الله يقول ودان دك كيرا با الله با ودان دك روقن سو با الله با كاجي قبري كنا كيران قبري الله كيرا با الله كيرا با قبري كيرا قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات الله يقول كنونا من أبند سكا حلتا أبايا قصا كوسم كيما كامن ني من يتاريا دسو جان حلتا السماوات السيد سمي إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم كذومن دواني ainihin wato littafi ba wannan ba ba qur'ani ba ko wani gurbi na ilimi ko wani alama ko wani shaida ko wata hujja inda gaske kuke yi cewa ya halatta a roki wani ba Allah ba wa man adallu ba wanda yafi kowa bata inji Allah mimman yad'u min dunillah irin wanda yake kiran wani ba Allah ba man la yastajibu lahu ila yawm alqiyama wanda ba zai amsa masa ba har kiyama ta tashi wallahi da zaka zo kana kiransa wallahi ba zai amsa maka ba in tad'uuhum la yasma'u du'aakum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawm alqiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir idan kun roke su ba za su amsa muku ba inji Allah ko kun kira su wallahi ba za su amsa ba ba sa ji la yasma'u du'aakum dai dai yake da kazo kana kiran wannan amudi kana cewa amudi abani haihuwa amudi abani ci amudi abani sha fila abani kaza kaga duk wanda ya ganka ya san kana da register a haukar ma kai ma hukaci ne mai register ya zaka zo kana roƙon wannan itacen ko wannan karfan ko wannan ginin ko wannan bulan kana cewa ya baka to Allah yace ko kun kira su la yasma'u du'aakum wa law sami'u mastajabu lakum kuma ko da sun ji ba za su yi amsa muku ba wa yawmal qiyamah yakfuruna bi shirkikum rana tashi alkiyama za su kafirce da Allah ku lura da wannan aya za su kafirce bi shirkikum da shirkar da kuke da su ashe kiran wani ba Allah ba eh shirka ne sai dace da wa man adallu mimman yad'u min duni Allah man la yastajibu lahu ila yawm alqiyama wa hum an du'aihim ghafilun Allah yace a cikin wannan ahkam yace kuma addu'ar da kuke roƙon su da kuke a gafale suke ba san ma kuna kiran su ba to ba wannan ba ma fa wa idha hushira an-nas kanu lahum ada'an idan an tashi mutane a kiyama waɗanda ake kiran nan nasu za su zamanto abokan gaba ne subhanallah ka kira shi ka nemi taimakon sa ka nemi agajin sa ka ce ya baka kuma a kiyama kuma ya zama abokin gabanka wa kanu bi ibadatihim kafirin kuma bautar da suke musu din wallahi za su zama masu butulcewa ne za su ce ba ruwan mu da bautar da kuka yi mana ba ruwan mu da kiran mu da kuka yi so duk wanda ya je kabari yana roƙon kabari yayi kiran banza yayi shirme ya kama kafar wala ya bi iska wanda ma wanda ya kama guguwa ma ya dan kama wani kore kore wata kila ba a kiran wani ban Allah ba kada ka bari a hada ka da bautar kabari bautar kabari shirka ne ka bauta wa Allah al-wahid al-qahhar qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad Allah wahdahu la sharika lahu huwa alladhi yastahiqqu al-ibada wa la yastahiqqu al-ibada ghayruhu wani Allah fa bai cancanci ka bauta masa ba zalunci ne bauta wa dan Allah ya baka ci ya baka sha ya azurta ka ya baka lafiya ya baka bakin magana ya baka tunani ya baka karfin zuwa ya baka za kun ka je ka roki wani ba shi ba kaga mutum malam ya je gindin kabari yana cewa haihuwa nake nema jari na ya kare ya wali ya wani ya shehu ya akarma kalla a taimaka mu a gindin kabari an yi wani magana aka je gare na yace kai ka san wannan waliyan kuwa yace wannan shekara 100 kullun sai ya ciyar da mutum 300 a gidansa wai shi kuma karama sake ne yana ciyar da mutum 300 kullun saboda yana ciyar da mutum 300 kullun ba za a zo a roke shi ma ya mutu to kar ku roki wannan Allah ku roki Allah shi shi kadai aka ce kai wa kabari sallama kai masa addu'a kada ba wai ka roke shi ba kamar yadda mutum rayayye yake kai wa dan uwansa ziyara ba kana zuwa kai da abokinka ba to ko ya mutu ka rinka zuwa ka gaishe shi a kabarin sa kai mai sallama kai mai addu'a ba bambanci a duniya zan je gurin dan uwa na yana brigade zan je gurin dan uwa na yana kamaru zan je gurin dan uwa na yana america yana gurin yana chad yana kaza to ala idan mutum ya mutu to kar a manta da zuwa kabarin sa ana masa sallama ana masa addu'a ko iyayenka ne ko yan uwanka ne ko matarka ne ko danginka wannan shine sunna malai ce fa awwalu zalika ta'ahuduhu fi maradihi wa tadhkiruhu al-akhirah abu na farko da ake so mutun ya kula da shi akan harkar mutuwa da rashin lafiya da jana'iza sunna ta saba da zuwa mutun kana gaishe shi a rashin lafiya wa tadhkiruhu bil-akhirah ko wa tadhkiruhu al-akhirah ka rinka tunatar da marar lafiya lahira sunna in ka je gaida marar lafiya yaya jiki kana lafiya Allah ba da lafiya to wani a yawan ta zikiri a yawan ta salatin annabi kuma wani a yawan ta tuba da istighfari a rinka tunawa da Allah wannan shine abin da ya kamata ka rinka yi wa mace ai wannan marar lafiya kakka je gaida marar lafiya ka je kana ɗebo harkar duniya kana loda masa kana ce a fa yanzu fa kasuwa gaskiya ana ciniki ina ruwansa da wani cinikin kasuwa akwai wasu kuma waɗanda suna da matsala su kuma abin nasu kuma ya wuce kaida in an je an same ka baka da lafiya ya ga ka roƙe ka kusa mutuwa sai ce tab wani wannan ciwon naka ba da kirka tashi subhanallahi za ka ƙara saki ba a yi haka ko da jikin nasa akwai matsala sai ka cika amma alhamdulillah jikin naka yana kyau sai ka dada sai mutum ya ce Allah ko ce a kwarai kuwa kar baka ce Allah kuwa a gaskiya ne sai ka ce alhamdulillah a jiki ya kyau Allah kara lafiya kaiwa ne abun alhamdulillah ai na ji daɗi ni da nazo ma na ganka idan ka gan shi a kwance baya iya magana ko kuma yana magana sama-sama kace aini alhamdulillah aini ina zaton ma watakila ma ko motsi ma kai amma shi alhamdulillah idan ka ga ya fara tashi baya iya sai ka ce a yanzu har ka fara tashi kana zama aini tsammani na ma baka iya tashi a ce jiki yana kyau to wannan haka ake so mana ka riga bashi courage kana da karfafa shi kenan sai ji ba dama ne ba a ce lafiya ka fara samuwa to haka ake so sannan kuma a rinka ana dan tunatar da shi lahira fa saboda wani daga nan wallahi wucewa yake a kwarai kuwa kwarai kuwa ka zo ka tarar da mutum musamman masu jinya ya kamata malamai su ware lokaci su rinka karantar da masu jinya a asibiti dan jinya ilimi ne mai zaman kanshi kaga mutum yana jinya dan uwansa yana gani yana ƙara ji zai mutu ya kasa lakana masa la ilaha illallah saboda ba ilimi kuma jinya fa ba a daukan kowa a ce zai jinya sai mai ilimi wanda ya san addini wanda zai iya taimakon mamaci ya gina masa aqidarsa in ya ga mutuwa ta zo ya sa masa kalmar la ilaha illallah ba wanda zai zo kana ihun zaka mutu shi kuma yana ihun zaka bar duniya ba ko kai ka mutu kana ihu shi kuma ya mutu a shi kuma ya ka kare sa mutuwa shi kuma yana maka ihu kai ma ka tafi lahira da jin ihun sa a kunne wannan ba daidai bane ku rinka tunatar da mamacin ku lahira wa amruhu bil wasiyati wat tauba ka rinka umarta mamaci ya rinka wasiya kuma ya rinka tuba duk wanda bai da wannan marar lafiya duk marar lafiyan da yake kwance bai yi wasiya ba to lalle a ga mai yayi wasiya ya rubuta dan abin da zai tafiya bari ayi mun kaza kada ayi mun kaza kuma ya yi tuba wa amru man hadarahu bi talqinihi shahadatu an la ilaha illa allah litakuna akhir kalamihi kuma a rinka umartan wanda yake halacci a wurin marar lafiya ya lakana masa kalmar shahada me lakanawa kace yace shine lakanawa manzo Allah yace lakinu mautakum la ilaha illallah ku lakanta wa mamatan ku wanda duk ku zai mutu ku ce yace la ilaha illallah wannan magana da ake fada ba za a fada masa ya fada ba ya ba za a fada masa ya fada ba abba a gaya masa ya fada shine talqini wai ai in yazo yake fada fa in yake fada Allah ne bai bashi daman fada ba shikenan kai iya abin da kai amma mutum wai ana gani wai zai mutu wai ba za a ce mai wai ce la ilaha illallah ba a kace wani kace la ilaha illallah haka manzo Allah ya yi wa babansa da yazo zai bar duniya Abu Talib yace ya ammu qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah ya babana kace la qul la ilaha illallah haka annabi ce qul la ilaha illallah akwai wani talqini da yace wannan kace la ilaha illallah to kuma wani yazo yace wai ba za ka ce yace ba to sai me ya zamu bar magana manzo Allah mu kawo magana wani la za a gaya masa a ce yace wanda Allah ya rabautar da shi ya fada wanda Allah bai rabautar da shi ba kuma shikenan kuma ba wai dan bai ce la ilaha illallah ba wannan yana nuna dan wuta ne ba ba ga bane akwai bayin Allah na kware manya wanda sun mutu ba su ce la ilaha illallah ba kuma za su ga aljanna da ikon Allah so wannan din la ilaha illallah in ya fade ta fili aka ji wata bishara ne na cewa wani ya samu dacewa wanda bai fada ba kuma wata kila ya samu dacewa amma kai baka sani ba ni ma ko ban sani ba so dan mutum bai ce la ilaha illallah ba ya mutu baya nuna cewa dan wuta ne ya kamata mu fahimci wannan da kyau da kyawun fahimta thumma nahayu an adatil umam allati la tu'minu bil ba'thi wan nushur kuma shari'a ta yi hani dangane da al'adar al'ummar da bata yi imani da tada da tashin alkiyama da kuma ainihin tada mutane a kabari ba menene wannan al'umma take akwai wanda basu yarda da tashin kiyama basu yarda ma da tada mutane daga kabari ba ya yan jahiliya kafirai to amma yau musulmi ma suna yin wannan al'ada gatanan min laqm alkhudud wa shaqq aljuyub ko wa shaqq althiyab wa halq alru'us wa raf' alsawt bin nadb wa niyahat wa tawabi' dhalika lalle ne an hana kuma lalle ne ku hana gidanku ku hana iyalanku ku hana danginku ku hana yan uwanku marin fuska, kaga wai mutum wai an yi mutuwa sai irin yana marin fuska, akwai wanda haka yake wa pa 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 yana mari ya jera ka tai ko dari zakai dai ka huta wata ran ai wannan jahiliya ne ba shari'a bane ba addini bane akwai wanda idan an yi masa mutuwa shakku siyab sai kama wuyar rigarsa daga nan ana cewa wane ya mutu farrr sai bude ta wai yana so ya nuna ma yana cikin damuwa wannan shi ma jahiliya ne akwai wanda yake zuwa ya kwalkwabo basoli yayi malu mace sai ta je ayi mata kwalkwabo a katse kan gaba daya yayi tas kaman bakin kwariya ko kan kwariya ko bayan kwariya saboda ta nuna cewa tana cikin damuwa shi ma jahiliya ne da waɗanda suke daga sauti waye wa Allah mun shiga uku mun lalace baban binta ya mutu maman momi ya rasu yauwa zai biya wa su momi kudin makaranta yauwa ne ya zamu yi da kai yanzu wani tafiya zaka yi yanzu wani kaza wannan din jahiliya ne ka daina barin wannan a gidanka kuma kai wasiya kace kar a maka wannan da fadi kyawawan abubuwan mutane wani mai zuwa masallaci yau babu shi a masallaci wani mai zuwa juma'a yau babu shi a zuwa juma'a wani mai kaza wani mai ciyar da mutane yau su wane wa zai ciyar da ku Allah zai ciyar da su mana da kukan kera akwai waɗanda ake yin haya su zo su yi kuka an yi mutuwa ina wai a jahiliya malam wai idan ka mutu in ma ba a ma kuka ba to wai ya nuna wai kai baka da magata aina a kira mata su zo su yi guda su yi ihu ai kuka to wai wannan kaci kake nan to duk wannan annabi ya hana wannan zamu zo mu karanta a cikin wannan da abin da yake biye da wannan wasanna al-khushu'a lil-mayyit wal-buka alladhi la sawta ma'ahu wa huzn al-qalbi wa kana yaf'alu dhalika wa yaqulu tadma'u al-aynu wa yahzanu al-qalbu wa la naqulu illa ma yurdi ar-rabb malaike cewa an sannanta wato al-khushu'a walbuka nuna tsoron Allah saboda dan uwanka ya mutu ka nuna tsoron Allah wannan sunna ne ka nuna ainihin wato jin gajiyawar ka lalle wani ya mutu to nima ina hanya ke sannan kuma da kuka wanda babu sauti jama'a ba cewa aka yi in an mutu kada ai kuka ba ana yin kuka amma ba a san sauti so mutum zai yi kuka ya zubar da hawaye yana sharewa amma da sauti wayyo wayyo ha 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 la yajuzu bai halatta ba haram ne na yadda wata wani lokacin kukan zai iya rinjayar ka rinka hadiyarsa wa huznul qalb da nuna damuwar zuci wannan ba laifi manzo Allah yana aikata wannan gabaki ɗaya da aka faɗa manzo Allah ce tadma'ul aynu ido zai zubar da hawaye wa yahzunul qalbu zuciya za ta yi bakin ciki amma wala naqulu illa ma yurdi rabb ba za mu faɗi wani abu ba sai abin da zai yarda da ubangiji ko mun bace ranmu ko mun bakin cikin mu wallahi ba za mu faɗi abin da zai fusata Allah ba wani an masa mutuwa matarsa ta mutu mutuwar farko ta mutu aka ƙara masa wata ita ma ta zo ta da mutuwa da ya zo kukan nan fa sai fara faɗin maganganu wacce ta zo ta mutu yana kuka yana faɗa ita ma wannan ɗin da aka gawa ita ma ta mutu to wa kake gayawa tsakaninka da Allah wa kake gayawa ƙanonin kuma kana nuna wa ubangiji shi kenan ka bani wacce ka ƙwace wannan ɗin ma ka zo ka ƙwace ka je ka ta ƙwace wacce nan ko wannan ba daidai bane ba wa manzala sai ce ba za mu faɗi komai ba sai abin da Allah iya gani ko mutum ya zo ya rinka faɗin maganganu akwai ubanga ya tsufa yana jiran mutuwar kullum shi yake jiran zai mutu Allah da hikima sai ya bashi wani ɗa mai ladabi da biyayya da wadata da taimaka masa shi ke ɗaukar nauyin rayuwa daidai gwargwado da taimakon ubangiji tabaraka wa ta'ala malam ya aka yi aka sai tafi a yi tafka hadari sai aka dawo da gawan wannan ɗana ke a gaban uban tsohon sai uban ya zo yake cewa Allah sarki mutuwa da kin san halin da nake ciki da ni kika ɗauka kika bar wannan yake yanzu wani mutuwa kai wani yanzu mutuwa kai ya ku mutu ake gaya musu wannan yana jinjina wannan abin yana kuka cewa bai so mutuwar wannan mutumin ba ya kamata a ce shi ya mutu wa yaron ya mutu ba to lamarin Allah kuma ina ruwan shi mutuwa da take shiga ta je ta ɗauko jariri tun bai fito ba daga cikin mahaifiyarsa ta bar tsoho mai shekara 150 la lawarin Allah ce shi. To jama'a, akwai wata dabi'a da mutane kuma suke, wani kuma shi kuma ya sha sunna ya koshi, ai tunda an ce kai ya kuka sai ya kike shi kuma dan sai ya mutu shi bai kuka ba, a bushe in an zo ya ga dai alhaji yana ta dariya, wai shi ya daure shi irin kamar ya bi sunna ne, ko kuka ko hawaye ko wani abu, a'a. To ya kamata bakin cikin rai, damuwar zuci, shi kuma annabi yana yi, kuma zubar da hawayen nan jin kai ne da rahama. Dan dan manzon Allah Ibrahim al-Mu'azzam ya rasu, da aka zo binne shi a cikin kabari, sai ga idan annabi yana sheƙar da hawaye haka, sai wani daga cikin sahabbai sai yake cewa, har da kai ya manzon Allah, har da kai ba ka ce ka dai mu daina kuka ba? Sai yace wannan rahama ce, wannan hawayen da yake zuba din nan saboda wani na ya rasu, rahama ne, tausayi ne, wanda ba ya da rahama kuma Allah bai ji jikanta ba. To karka zo wai dan danka ya mutu, kuma naka ya mutu, ka fahimci suna ka gane, ka je ka ce ka bushe kyawas, ba wani ba cewa aka kai kuka ka ihu ba, amma dai nan hawaye ai azuban ko na kara ma ai kai. To amma kuma ai uzuri, akwai wanda ba za su yi kuka a gaban mutane ba, sai ya koma gida, bayan ya gama sallaman mutane in ya koma gida ya zauna, to a lokacin zai sha kuka kuma shi kadai a daki. To akwai masu irin wannan kuma, amma dai abinda muke magana, kar a dauka cewa kekacewa da bushewan wai wannan shi kuma wani abu ne na addini, ba shi ake nufi ba. Fahimtum? Wa sanna li ummati alhamda wal istirja'a warzida anillahi wa lam yakun dhalika munafiyan lijam'il ayni wa huzni alqalbi. Kaji ko malai yace manzo Allah ya sunnanta wa al'ummarsa idan an mata mutuwa ta ce alhamdulillah, wala kaji wani abu kuma, ai maka mutuwa ka ce alhamdulillah, shine wai abinda ba washi yake ce alhamdulillah ko a bakin kura, mutuwa aka ma sai ka ce alhamdulillah. Ka san me manufar faɗin alhamdulillah? Ya Allah, ina maka godiya ko da dadi ko ba dadi. Ya Allah, na yadda da hukuncin da ka hukunta ko da dadi ko ba dadi. An tirsa sa shedan kenan malam, ana yin mutuwa, wani ya mutu, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma. Wannan ita ce addu'a da ake ana gaya maka mutuwa, ana baka labarin mahaifinka ya rasu, ana baka labarin ɗanka ya rasu, ana baka labarin matarka ta rasu, sai ka ce alhamdulillah. Ba mai faɗin wannan ba sai mai ƙarfin imani. Alhamdulillah, kuma ka faɗe ta kana tuna Allah ɗin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, godiya tabbata ga Allah, daga Allah muke kuma gare shi muke komawa, na Allah ne abin da ya karɓa, na Allah ne kuma abin da ya bayar, kuma kowane abu yana da ajalinsa sananne a wurin Allah, shikenan. Kuma kai ma haka ya kamata ga ya dan uwanka, suka ce fal tasbir wal tahtasib, kai hakuri ka nemi lada wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Shi al istirja fa ni inna lillah wal ridha anillah, ka yadda da Allah akan hukuncin sa, wannan bai ci karo da zubar da hawayenka ba, da bakin cikin da zaka ji a ranka ba. Walidhalika kana ardal khalqi fi qada'ihi wa a'zamahum lahu hamdan wa baka ma dhalika yawma mata ibnuhu Ibrahim. Kaga wanda yake yafi kowa yarda da Allah, kuma Allah yafi kowa yarda da shi, mana Allah ya yarda da shi sama da kowa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yarda da hukuncin Ubangiji, sannan kuma shi yafi kowa yi wa Allah godiya. Amma duk da haka ranar da ɗansa Ibrahim al-Mu'azzamu Allah ya masa rasuwa, ɗan gidan Mariyatul Qibtiyya, ɗan annabi sallallahu alaihi wasallam, yayin da ya zuba ya rasu sai da annabi ya zubar da hawaye, ra'afatan minhu wa rahmatan lil waladi, jin kai da tausayi da rahama da an ga yaro, wa riqatan alayhi, da kuma tausasawa gare shi, wal qalbu mumtali'un birridha anillahi azza wa jalla wa shukrihi, amma fa zuciyar a lokacin a cike take da yin wa Allah godiya da yarda da kuma yi wa Ubangiji shukura, wal lisanu mushtaghilun bi dhikrihi wa hamdihi, harshe kuma ya shagaltu da ambaton Ubangiji da kuma ainihin wato godewa Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan yana nuna cewa ashe annabi sallallahu alaihi wasallam duk da yardar da yake da Ubangiji da godiyar da yake wa Allah da kuma ainihin son Ubangiji da yake da zikiri, bai hana kuma da aka yi masa mutuwa ya kuka ba. Walamma kana kaseerun minan nasi al-yawma bai'idina kullal bu'di an hadi sallallahu alaihi wasallam fil ibadati kulliha, yayin da ya zamanto da yawa yawan cikin mutane yau sun zamanto suna nisantar wato shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ibada mafi rinjayen ibada malai ce yau jama'an nan wannan al'umma in dangane da sunnar annabi ne akan ibada da yawa an nisa da sunnar annabi wa min hal janaiz daga ciki akwai janaiza bi sababin sirafi am dirasati alilmi saboda mutane sun kauda kai ba su karatun ilimi mutane ilimin addini yau ba shine ya dame su ba ilimin duniya da tara duniya shine a gaban su wa yau gani ake mai zuwa makarantar addini bai da aikin da zai yi in an ga kana yawan zuwa masallaci sai a ce baka da sana'a in an kana zuwa karatu sai a ce ai wannan ustaz ne so yan neman duniya su ne a gaba wala siyama ilm al hadisi wal sunna mala yace musamman ilimin hadisi da sunna wa inkibabihim ala al ulum al madiyya wal amal li jam' al mal mutane sun kifu akan ainihin wato neman ilimi na neman dukiya da kuɗi madda da kuma yin aiki dan tara dukiya da kuɗi faqad talaba minni ba'd al a'izza'i bi munasabati wafati ihda qaribatihi yawm al juma'a sai daga cikin yan uwa masu girma a wajena ya nema daga gare ni saboda wata mutuwa da aka yi na yan uwansa da dangin sa ranar juma'a al waqi' fi 11 rabi' al akhir sanata 1373 ranar 11 ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1373 akai wannan mutuwa wannan bawan Allah ya buƙaci daga gare ni an aba risalatan mukhtasaratan fi adabil janaiz fi alislam nazo ta'ziya nazo masa gaisuwa yace akarmaka Allah a matsayin ka na malami malam albani don Allah ka sanya mana wani dan littafi mana ka rubuta mana wani littafi da yake bayani akan hukuncen hukuncen jana'iza da ladabbanta a musulunci yace a lokacin yace nayi ne a buga arabawa masu zuwa mai ta'ziya duk wanda yazo ta'ziya sai a bashi littafin sunna kaji malam masu aiki da sunna din da gaske li yaquma huwa او غيره بطبعها وتوزيعها على المجتمعين للتعزية yace dan ya bayar shi ko waninsa ya dauki nauyin yada wannan littafi da zan rubuta akan hukunce hukuncen jana'iza a raba wa duk wanda suka zo ta'ziya ko suka zauna wajen karban ta'ziya fi ayyamiha almutadati indahum a cikin kwanakin da suka saba a wajen su ba wai yana goyen bayan zaman makoki ne da zaman ta'ziya ba yasa yace abin da suka saba a wajen su muktaniman fursata shima'ihim li ta'rifihim bi sunnati nabiyihim mala yace wannan mutumi yana son sunna don yace mu amfana da wato zaman da mutane suka yi ko haduwar da suka yi a wajen mutuwar a karantar da su sunna malam kaji ahli sunna na gaske hatta wajen ta'ziya ma kokari ake a yada mutane sunna shi sa ita sunna duk inda ka samu dama ka shigar da ita a kasuwa ne motar haya ne ka hau daga nan zaka je wani wuri ka samu dama ka isar da sunna saboda dama ce ka samu a makarantar boko ne a wani wuri ne wurin sana'ar ka ne aikin karfi ne tafiya ne ta kama ku da wani kogi kuka je kuna iyo da wani a tafiya ce ta hada ka da wani za ku je wata kasa kai kokari ka koya masa sunna dan ka ci riba yace a raba musu a lokacin da suka zo ta'ziya hatta yasannu biha sunnanta wato wannan ta'ziya da kuma wannan mutuwa da wannan littafi da za a karantar da su wa yahdu bi hadiha su shiriyu da aya wa yahtadu bi hadiha su shiriyu shiriyar sunna wa yastaniru bi nuriha sannan su samu haske da hasken ita wannan sunna din wa ma annani kuntu qad bashartu ta'lifa ba'd al musannafat al ukhra mala yace duk da cewa ni na fara aikin rubuta wasu littattafan kaji malamai yace ina shagalci ina rubuta wasu littattafan daban fa qad wa'atuhu khairan nayi dai masa alƙawarin alheri lima fi zalika min ta'awuni ala ihya'i sunnah wa imatati albid'ah yace saboda a cikin wannan aikin akwai raya sunna akwai kashe bid'a duk lokacin da ka karanta akan sunna to kaman kana kashe bid'a ne kuma kashe bid'a ibada ne akatta murat a daina jin duriyarka ta tafi ta bada wuri ta kauce sunnar annabi ta zo ce ta aiki dan duniyar da abin da ke cikin ta da al'umma da ke ciki an umarce su ne su bi me su ba annabi ba wai saba annabi ba mala yace fasaratu ila taqiqi ragbatihi wa injazi talabatihi sai ne gaggawa dan tabbatar da bukatarsa da zartar da abin da ya nema walakinni ma kittu ashra'u fi zalika ban fara wannan ba hatta tabayyana li anna al-amra ab'ad min an yatahaqqaqa bi tilka as-sur'a sai da ya bayyana gare ni cewa kai wannan lamari fa gaskiya wato zai yi wahala in gama shi da wuri haka da ake tsammani wa ausau min an yujma'a fi risalatin tuwazzau ala an-nasi fi mithli tilka al-munasaba yace kuma gaskiya al'amarin fadin sa ya wuce a rubuta wai dan littafi da za a raba shi a wajen ta'ziya kai lamarin harkar mutuwa din nan da jana'iza da wankan gawa ba za mu iya gama shi a wannan yanayi ba yace zalikal li anna adabal janaizi wa ahkamaha kathiratun jiddan saboda ladaban janaiza da hukuncen su suna da yawa kwarai da gaske wa qismun kabirun minha min maqtalafat fihi aqwalul ulama da yawa yawa cikin matsalolin harkar mutuwa da janaiza akwai sabanin malamai a ciki wa tadarabat hawlahu al ara'u kuma an samu wato sabanin ra'ayyuka faminhum man yuharrimu shay'an cikin malamai wani ya haramta wani abu wal akharu yubihuhu wani kuma yace halal ne faminhum man yujibu shay'an wal akharu la yujizuhu wani kuma ya halatta ko ya wajabta wani abu wani kuma yazo yace bai halatta ba faminhum man yarahu sunna wa akharu yarahu bid'ah a cikin malamai wani ya ga abu kaza sunna ne wani kuma ya ga cewa bid'a ne ko haka da kamar dai haka abun da yawa kama huwa sha'nu fi kathirin min al-masail al-ukhra kama yadda dai haka sha'ani yake cikin al'amura matsaloli masu tarin yawa fi aksari abwab ash-shari'a a cikin yawa yawan babubuka na shari'a akwai sabanin malamai misdaqan li qawli Allah tabaaraka wa ta'ala saboda gaskata banin Allah ta'ala da yace wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk mutane ba za su gushe ba suna cikin sabani sai wanda Allah ya masa rahama cikin su lidhalika kana la budda qabla kulli shay'in min jam'i mufradati masail al-jana'iz kafin komai ya kamata in fara hada daidaikun abubuwa da suka shafi matsalolin jana'iza thumma dirasatiha dirasatan daqiqa sannan kuma an zo ne dirasa kaga yadda ake ilimi za a rubutu sai ka fara jam'ul madda kenan ka hada ainihin wato element da zaka har hada ka tashi wannan gini ko ka tashi wannan littafi sannan dirasa kai ka karanta abun ka duba shi duba na haqiqa daqiqa na dalla dalla filla filla wa tatabbu'i adillatil mukhtalif alayhi minha kuma da bibiyan dalilan da akai sabani a cikin su wa naqdiha ala daw'i ilmi kuma yace zan bibici wannan dalilai a bisa hasken ilimi na usul al hadisi na ilimin hadisi tushen hadisi wa usul al fiqh da kuma usul al fiqh wa ikhtiyar al rajih minha zan yi kokari in zabi rajihin zance da yafi inganci juna ayi tayyuzin li madhhabin muayyanin ba tare da na karkata zuwa ga wani mazhabi ayyananne ko sananne ba aw ta'assurin bi adatin saytara ko ne tasiri da wata al'ada da ta yi tasiri ta yi rinjaye har ta sarar ka annaha dinu yajibu an yuttaba ba na so kuma ba zan yi ba in bi wata al'adar da ta yi tasiri a rayuwa wanda har ake binta kamar wani addini ne zai zama dole a bi wa mimma la yakhfa ala ahli al-ilm cikin abinda wato ba zai buye ba ga malamai sanannen abu ne wato ga dukkan mazuwa ilimi ma alladina marasu ta'lifa wanda suka saba yau da gobe suke rubutun littafi annan tahqiqa mithli hada al-amali wato tahqiqin irin wannan aiki ya tallabu sa'yan hasisan yana buƙatar wato aiki na gaggawa wajudan baligan wa sabran jamilan wa zamanan madidan yana buƙatar kokari wanda yake ya kai matuƙa da hakuri kyakkyawa da kuma zamani mai tsawo wa ba'da injazihi yumkinu ta'rifu risalati bayan mun zartar da wannan ba laifi a iya rubuta wannan littafi al-matluba wanda aka buƙata bi suratin tatma'innu ilayha an-nafsu mu yi shi a surar da rai zai samu kwanciyar hankali wa yashri'u laha sadru kuma zuciya ko kirji zai samu wato buduwa zai samu haske da shi wa ya'zumu biha an-naf' kuma za a samu amfani mai girma lidhalika faqad zakartu lil akhi al mushari ilayhi khulasata hadha mu'tadiran a qur'a a takeice a dunkule na gayawa shi wannan dan uwa kai da na ambata muku dazu ina bashi uzuri fa qabila uzuri ya karbi uzuri na jazahu Allahu khairan ala saka mai da alkhairi walakinahu ada yatlubu minni shuru'a fi hadha al-amal na ga mai uzuri na wannan nauyin aiki da wahala amma duk da haka sai da ya dawo yace da Allah malam a tsu kokari a rubuta mana wannan littafi na kamun jana'is wai ana so a mana bayanin wannan littafin kafin ya rubuta shi irin dauki ba da inda aka yi ta yi kenan yace wa haddani alayhi ya zaburar da ni akan aikin nan wa balaga fihi rajian minhu khairan kaseera yai kai mubalaga ya kai matuka cewa lalle yana da kyau na yi kokari na rubuta wannan littafi saboda yana fatan za a samu alkhairi fastakhartu allaha ta'ala nani istikhara ga ubangiji kaje bayan allah na kware duk abin da za a sai a istikhara wan kababtu ala dirasati nakifu na kama aikin bincike da karatu wal muraja'a kaje kuma manyan malamai allama ne fa a duniya fa su manyan su ne manyan malamai amma kaga wannan littafin da zai rubutawa yace sai da na zauna ne ta karatu dan a nuna maka aqida ta ahlus sunna ba ba da abu biri-biri ana ba da abu ne sai an tanka dai an tace an gyara an tsaftace dan a ba mutane wato madarar abu a ba su sunnan romanta su sha su ji dadi ba wai ka hada musu da dusa su je su tace shawa ba qurabata thalathata ashhur wata na uku a amalu fiha laylan naharan dare da rana ina aiki rubuta littafin nan illa ma la budda minhu min al-amali fi mihnati sai dai abinda ma makawa wanda dole ne je ne shine na aikin sana'ata na gyaran agogo Allahu akbar manya manya malamai kenan ashe kasuwa ake tafi aje ai sana'a ba a wasa da sana'a eh ita za ta mutunta ka ci tsare ma daraja ba wani mai kudi ko mai mulki ko mai sarauta zai mai da kai hankici ya mai da kai hankici zai rinka share fuska da kai in ya ga dama ya ci ai fatawa akan kaza kuma dole kai saboda rayuwarka a hannun shi take baka da sai wannan wallazi la ghina anhu li rahati jismi da kuma baccin da ba inda makawa dole in huta dan gangan jikina ya samu hutu wa inna li nafsika alayka haqa hatta tamakkantu min i'dadi hadha alkitab har na samu daman yin wannan littafi alladhi bayna yaday alqari alkarim wanda yake gaban mai karatu mai girma mai matsayi to sai mu dakata anan saboda naga ana dan nuna mun lokaci abinda muka faɗa ne dai ina neman Allah ya ba mu lada akai na kuskure muna neman Allah ya mana afuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا بقيت أواسو كيما كادا الدعاء كما يدعى كسابة أكوي نمو أمانا إكرمة دا مكي تارشي أنا إكي تيما كامنا فجم قدانا دا يو يو كانت كم دوكي نسلنا أولنا قريمي البركة ما هي في السبات الله ina cikin wani yanayi da gaskiya tana bukata a taimaka mata da addu'a mallam Ikrima da muke tare da shi anan mahaifiyarsa so muna addu'a muna tausali da wannan karatu Allah ubangiji ya gaggauta ba ta lafiya da ikonsa da kudarsa shi kuma Allah ba shi juriya da dauriya da kuma wadata da halin daukan nauyin jinya din muna fatan Allah ba ta lafiya ba ita kadai ba da duk waɗanda ba su da lafiya cikin yan uwanmu Allah ubangiji ya ba su lafiya ya warkar da su kuma Allah ya kara mana lafiya in ya ba mu lafiya ya tsare mana ita mamatan mu Allah ya ji kansu ya sa sun huta Allah ya kyauta karshen mu wannan bawan da yake cewa assalamu alaikum menene adadin kwanakin kasaru ga bako kasaru mana kwana nawa bako zai yi yana kasaru to wannan matsala ta kasaru akwai sabanin malamai akan ta akwai wadanda suke ganin cewar iya kwanakin da bako zai yi kasaru kwana hudu uku hudu yana kaiwa wannan daga nan sai ci gaba da cika sallah zai ci gaba da me cika sallah saboda me ai indi ba kunta ne duk wanda ya kwana uku kam ya wuce kwana uku annabi ya ce adiyafatu talasta ayyam ba kunta ka ai kwana uku ne so an ce su a fahimta su an ce ka rage tsalla ne saboda kai bako ne ai so da ka zauna a gari ka kai kwana hudu ai ka tashi daga sunan bako so ka zama kamar dan gari sai ka ci gaba da cika sallah so a wannan mazhaba su da yawa cikin malaman malikiya akwai masu wannan ra'ayi cewa an kai kwana uku hudun nan sai ka kammala sallah kuma kenan wannan shine adadin kwanaki to akwai kuma wadanda gaskiya ba su da kwanaki akwai wadanda ba su da adadin kwanaki kuma malamai ne cikin malaman ahlul hadith cewa duk mutumin da yake tafiya sunan matafi yaje sauka a wani gari sunan sa matafi yana zai tafi bai ji cewa wannan gari ya dawo da sama ba to ya halatta ta kasar har iya kwanakin da ya ga ya gama zaman sa da koma gida me dalili suka ce ai an samu annabi yayi kasar sama da kwana hudu ba manzo Allah ma yaje aikin hajji ba daga makka daga madina zuwa makka ya taho hajji daga madina zuwa makka kwanakin aikin hajji kwana hudu ne duk wannan kwanakin da yazo makka kasar me ke kaga wannan yana nuna cewa kayyade kasar da kwana hudu din nan akwai alamar tambaya kenan bayan wannan an samu riwaya salafus salih magabata akwai wanda yayi wata guda yana kasar akwai wanda yayi wata uku yana kasar akwai wanda yayi kwana 21 yana kasar akwai wanda yayi kwana kaza yana kasar to sai suka ce babu zance mafi inganci babu iyaka ga yayin kasar matukar mutum yana kan tafiya kullun yana cewa gobe zai dawo jibi zai dawo gobe zai dawo jibi zai dawo kuma wannan magana ita ce da yawa yawa cikin malaman hadisi suka tafi akai to ga wanda yake matafi ne ka tafi wani gari za ka yi ta kasar ne har zuwa lokacin da za ka dawo ni wannan fatawar ita take inganci a wajena da fahimta ta kamar yadda malamai da yawa suka faɗa Allah musu rahama sannan kuma ita nake bayarwa amma ba mamaki ka je wani wuri ka je wani malami ya ce ma kwana hudu ne kawai so matsala ce mukhtalafun fiha akwai sabani wallahu ta'ala ala sannan mai kasar in ya bi jam'iya zai cika sallah zai akwai masu cewa wai in ka je ka bi jam'i in an yi raka'a hudu ne sai kai biyu kai sallama kai tashi kai tafiyar ka duk wanda ya baka wannan fatawar ya kai ka ya baro duk wanda ya sallama kafin limamin su yi sallama sallar sa ba ci akwai kuma masu dan abin nan wai idan kai biyu sai ka zauna ka jira shi kai biyu ka zauna ka jira shi in ka jira shi sannan kawo duk ana faɗa a rubutu ne ka san shi karatu ana buƙatar tacewa malamai kowa ya faɗa so amma abin da ake so a gaya mutane abin da yake inganci ko ba ka bane ba inganci to wannan duk gaskiya ba ra'ayuka ne masu ƙarfi ba sunnar annabi duk mutum sallallahu alaihi wasallama duk mutumin da yake yin kasaru sai ya je bi masallaci masu cika sallah to automatically zai cika sallah to idan kuma wanda yake yin kasaru yazo yana kasaru yazo zai wuce sai zo karatun namu sai muka ce bismillah ya sallah to sai ya kasarun sa kuma sai ya biyunsa mu ko mu tashi mu cika ta wannan shine sunna shine aikin sabbai tabbatar mallan ya halatta idan mutum yana ban daki ya ji ana kiran sallah ya amsa har ma ya addu'a kiran sallah ah bandakin kalabi ne idan bandakin tsuguno ne kana kan bayan gida ko wannan bawani to baka da yancin da za ka yi magana a bandaki sai dai ka ainihin hakura har in ka dawo sai ka yi addu'ar in ka fito amma idan bandakin wanka ne wancan dalilin sa Hafiz Ibn Hajar ya fadda hadisi cikin Bulughul Marami sahihi ne cewa Allah yana fushi kuma yana azaba ga duk wanda yake tsuguno yana magana a riwayar ma yace mutum biyu da wannan yana tsuguno wannan yana magana wannan yana magana yace fa inna Allah yamkutu ala zalik ba a so haram ne mutum yana ban daki yana magana bai halatta ba to amma idan ban dakin wanka ne shi yana da hukunci daban da ko wuraren da suke suna da wadatar wuri ban daki kala biyu ake idan wanka mutum zai to kurum zai shiga gurin da zai watsa ruwa ne idan na tsuguno ne kuma wurinsa daban ne kuma haka ya kamata in dai akwai wadatar wuri to haka ya kamata mu rinka yin ban dakunan in dai da wadata ya fi tsafta ya fi dacewa amma mu yanzu abin da muke da wurin tsugunan da wurin wankan duk wuri guda akwai ban dakin ma da za a zo a yi shi ma ba ma wurin wankan hakan dai zaka tsaya akan dan abun tsugunan da shi zaka tsaya da bokiti kana watsa ruwa kaga wannan talauci yayi yawa so idan wannan ne na wurin wanka kadai shi kam ya halatta ko sallama ma akai maka ka amsa kana cikin wankan kuma ba kayan a jikinka assalamu alaikum kana gida kana wanka in wanka ne sai ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Me dalili saboda an yi wa manzon Allah sallama kuma an yi masa magana yana ban daki ya amsa? To amma lokacin wanka yake. Fahimtum? So kenan idan kai mai wannan tambaya in wanka kake yi ka iya amsawa, idan kuma ba wanka kake yi ba to sai kai hakuri. Ba a kiran sunan Allah a cikin wato bandaki. Sannan ƴan uwa yana da kyau shi ma mu kula da shi akan harkar shiga bandakin nan, addu'a ta shiga bandakin da addu'a ta fita. Na farko a rinka shiga da kafar hagu, a jefa ta hagu, saboda bandaki wurin aljanu ne, haka annabi ya faɗa. Da aka jefa musu ta hagu in ma rike ta suka yi ne ta hagu ne. Shi yasa annabi ya ce kai addu'a lamma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith, ya Allah ina neman ka tsare ni daga sharrin aljanu maza da mata a bandaki. Ashe akwai aljanu a bandaki? Amma yanzu ana ganin kawai mutum sai ga ya danna ya shiga bandaki ba addu'a mala, ka je ka tsuguna a gaban su, ka yaye al'aura ka a gaban su, saboda sunadarin da zai karye tasirin nasu baka fadawa. To idan ka fito kuma sai ka je ho kafar dama ka bar musu tagun, kana fitowa sai ka ce ghufranaka, ya Allah ina neman gafaranka. Wai me neman gafara? Ya Allah dan zaman da nayi a bandakin nan ban ambace ka ba, ban yi zikiri ba, Allah kai mun afuwa. Kaji ba kai? To haka ake so ai. To amma yanzu malam bandakunan alhazan birni ba haka suke ba. Bandaki bandaki, wani bandakin sa ba ya kusan masallacin nan ko rahon masallacin nan Allah. Dan wani gadara ka wai ka gina gida ka yi wani babban falo, to bandakin wani ne wallahi. Da bandaki akwai waya, akwai waya a bandaki, a gurin karban waya wannan wayar taka sai ka shiga da ita bandaki. Akwai in ka je akwai abin da zaka jona, idan ka jona ta da an yi ringin duk bandakin ne zai rinka ringi. So kana watsa ruwanka kawai wani guri zaka dan yi tapping, kana tabawa, kana watsa ruwa, kana halo, kaga wannan ni'ima ce ko? Alhamdulillah ba haram bane. To amma in ana tsuguno ne akai wannan nan kuma an saba wa Allah. Kuna cewa akwai nau'i ne na dan shagala-shagala dai haka da sauransu. So yana da kyau dai mu kiyaye ka'idojin bandakin, wanda kuma yin haka ne shine zai sa mu dace, Allah ya datar da mu. Wannan yana tambaya ne akan gwal na mata, hukuncinsa shin ana fitar masa da zakka ko ba a fitar masa da zakka? Na ado ne ake cirewa zakka ko kona ko sai na kadara? To shi ma gaskiya matsalar gwal din nan akwai rikici sosai tsakanin malamai, musamman Sheikh Nasiruddin Albani sun tafafatawa da sauran malamai. Shi yana da ra'ayin lallai cewa sai an cirewa gwal zakka. Duk macen da take da gwal, har take da kuɗi, take da wadata, tana da gwal, tana ratsiyawa, to shekara in ta yi ta yi lissafin nawa ne kuɗin gwal ɗin nan ta cire mai zakka? Me dalili ya ce ai annabi ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam a hadisi ingantacce yake gayawa a wanda daga cikin sahabbai mace ko namiji cewa dukkan gwal da aka ajiye shi ko wani kayan ƙaro da kwalliya da ba a bada zakka a kansa ba, to wannan kamar wani wata taska ce ta wutar jahannama mutum yake ajiyewa kanshi, lalle sai an bayar. In dai ba a bada zakkar shi, to malamai suka ce a'a, sauran malaman masu ra'ayin ba za a cire ba. Yanzu a nan kun ji akwai wanda suke ganin da ra'ayin cewa sai ta cire. Kuma har yanzu duk duniya malamai sun ba da fatawa, za ka ji wani ya ce zai ce sai an cire. Wasu kuma suka ce a'a, gwal ɗin da za a cire masa zakka gwal na kadara, wanda aka saye shi aka ajiye shi don me? Don kadara. To wannan za a cire mai zakka, sai dai yake da gidaje da aka saya, da motoci da aka saya, da waye da aka saya. Amma wanda ake amfani da shi yau da gobe, me bambancin sa da rigar da kake sawa? Me bambancin sa da takalmin da kake sawa? Me bambancin sa da kaza da kaza da kake sawa? So lallai ba za a cire mai zakka ba. Don ce mafi inganci a bisa ra'ayin Sheikh Nasiruddin Albani za a cire mai. sai a cire wannan. To amma ni ba ni tsanantawa akan al'amura irin wannan dan ba mamaki wani kuma yaje kwakwale-kwakwalen sa harka ce ta ilimi ya nemo wata hujja ko wanda dalili kuma da wasu malaman suka ce bara a cire ba. So ni irin wannan al'amura idan rikici ya zo da yawa akai in an ga da hali din a cire masa kuma abun zai zo ya kai ga wata kila ma zakar ta cinye shi an yi iya abin da za a yi ko ba haka bane amma dai wasu malaman suna da ra'ayin sai an cire wasu kuma sun ce bara a cire ba. Ashe matan na ku har gwalagwalai ne da su ke nan ko muna kawo tambayar gwal. Wannan ya ce da Allah wai malam ina neman ƙarin bayani ne akan ɗaure bel. Wai na ji an ce haramun ne. Ina jin da fesin kafi yake so ya ce ya ce da fesi fesin kafi kenan. Malam dan Allah ka yi mana bayani. Ba ɗaure bel bai zama haram ba. Bai zama haram ba. Sun san wato komai da kuka sani akwai tsohon tsari da sabon tsari. Akwai da waɗanda haka dai kawai dai a ta ba da fatawa malam da ka sai malami ya zo ya zauna ya ci miyar kuka sai ya ƙoshi kurin ya saki fatawa da gaskiya yawanci abin da ake faɗa duk wanda ya ɗaura bel arme ne ni zan yi rikolin zan tuno wannan lokacin kuma malamai ne suke faɗa gaskiya ina fata ana fahimta duk wanda ya ɗaura bel ya aikata haram duk wanda ya sa necktie shi ma ya aikata haram facing cap shi ma haram me yasa saboda arna suna sawa to wannan babbar rigar da kake sawa yanzu ai ba gaga jannata ne yana sawa ba ba su ne manyan arnan kasan ba to shikenan kawai shikenan ya zama haram la ba haka bane ba jama'a sutura kaya duk kaya in dai ba wani abu da ya saba wa shari'a akai a ciki ba to halal ne a sa wannan belt ka sa ne me bambancin belt da lawurje tsakani da Allah ku ga mu wannan magana ba muke ta gaskiya ba ta ra'ayi ba lawurje da ake daura wando me amfanin sa kace mun daura wando me amfanin belt daura wando kuma kowa ne iya daura belt din ai ce zanzanan yake fitar da shi ake gani ba kuma ni ma yanzu na daura lawurjina na cusa rigar a ciki ya za ka yi da ni haka na ga dama na sa na cusa na daure so kawai iyakacin bel mai daure wando so ba haramun bane idan mutum ya daura wando sai dai idan mutum ya sa ta da fatar da take haram ne wanda ba a je mai ta ba to wannan kuma kaga wani abu ne ina fata ana fahimta sa necktie kwalliya ne da ado ne babu wani abu a shari'a da ya hana wannan hula ta facing cap ado ne kwalliya ne ita wannan hular da muke sawa akwai aya ko hadisi a kanta wannan hular annabi ya sa ta ya mata kari duba ba har da wani gyara a nan wace ka sa to ya kamata mutane su rinka tunani yanzu takalmin da ka saka ka masa polish ka gyara shi akwai aya da ce ka sa akwai nasi da ya ce wannan agogo da muke sawa akwai shi wani ya ce ka saka to da arne da musulmi duk suna sawa wannan hula arne musulmi suna sawa ba yahude ma ne ga dama zai sa dan china ma ya zo gari ya sha iska yana iya sawa ko ba haka bane ba so sutura ce kowa yana iya sawa ya danganta ga al'adar mu muna sawa kuma mu sawa sannan abu na biyu shine akwai waɗanda suna abin nan kai hakuri fa dan kada na zo na buji wani guri wataƙila ko mu samu sabani da ku yawwa wato akwai waɗanda ake rikici da su akan sa ƙananan kaya wani yanzu in ya ganka da ƙaramin riga da shadda wando da jeans gani yake kamar kayar ne ne kuma ya kamata ku fahimta kaga wannan rigar da na sa ta doguwa har ta kai a kaza da babbar riga ba aya ba hadisi da ce a sa ta al'ada ne da shirt da gajeren wando a ba gajeren wando ba da shirt da wando jeans ko ma ba jeans din ba dai kowane iri ma dai da hula da rawani rawani ma al'ada ne al'adar larabawa ne ko babbar riga ko mai aiki ko mara aiki gaba ɗaya al'ada ce ta mutane aka ba su dama kowa su sa sutura su amma su lullube jikinsu so in zaka saka shirt ka saka shirt din da ka tabbatar ta rufe al'aurarka in zaka sa wando to kai kokari ka sa wannan da ba zai bayyana al'aurarka ba in kai haka ya halatta ba wanda zai ce maka haramun kai yanzu a kasashe inda kuna leƙe-leƙe kuna duba zaka an sa wani babban limami a wata kasa babban limami uga kwata-kwata mufti akwai wanda naga duk kasa shine mai bada fatawa yazo yana yin hudu ba wallahi malam dari gasa da wannan sai yayi zanzaran sai ya sa nektar din sa ko hula ba yi da kuma yana tabarin ayoyi da hadisai shige na zaka ji har kai sai ka ce har ne ni shi sai ka ce ya kafarta al'adar su ne haka mu yanzu al'adar mu anan gurin babban riga ake sa so sai mu maintain al'adar mu tana da kyau babban riga doguwar riga yana da kyau to al'adar mu kuma wasu daga cikin mu suna sa kananan kaya so masu kananan kaya a yake su in sun sa kananan kayan da wato ba sa rufe al'aura wanda zai zo yana yin ruku'i yana ta haka yana ta jan rigar kenan ba za ta rufe kaga wannan ya aikata haram ko kuma yana tafiya kana ganin alama a auren sa to wannan haramun ne irin wannan kananan kaya din a sarsu kuma da yawa mutane malam inda aka ci gaba ba wani abu bane dan ka sa kananan kaya ba wani abu bane in dai ka sa ya rufe maka suturarka ya rufe maka al'aurarka me ye dalili babu dalilin da yace dole sai ka sa kaza amma ana lura da kamala mu yanzu mu a kasan mu anan kamala ce sa babban riga kamala ne sa doguwar riga kuma shari'a tana aiki da al'adar da tazo a cikin al'umma in bata saba shari'a ba kada wani ku ya ji wannan wa'azin ya je neman aure ya dauki karamin riga ya tafi gurin sirkin sa a je a hana ka aure wallahi in suka hana ka ba sai laifi ba ko mutum ya zo mana masallaci sahun gaba da dan matsatsar rigarsa da waye-waye ya zo motsi mana a nan gurin dole ture ka za mu yi musamman su dan kaya wadatattu ko ba su bane ba saboda kamala ce kuma ana so liman ya zama mai kamala ba fa cewa aka yi masu kananan kaya ba su da kamala ba ba haka nake nufi ba amma dai mu yanzu al'adar ban sani ko za ku iya fahimta na wanda dai ya sa babban riga ya sa dogon riga dai ya dan fi me haka dai ban san I don't know how to interpret it wallahi ban san me zan ce an dai fi ganin sa dai cikakken mutum dai haka wanda ku sa kananan kaya sai gaba abin nan wani ya je neman aure wai ya fahimci suna wai ya gane kuri ya sa yar shirt din sa ya tafi gurin abin nan gurin sarki kuma ka duba direct ko ya dan tura yanda ta nan ma da ake turawa ya tsallake sai ya wuce abin idan yana shafa kai shi alaji kaza kaza ce in kai yanzu da yanda ka zo ina aure ka zo nema aure ina haka yace masa yace to wallahi ba zan baka ba ko kai dai ne namiji ka saura wallahi ba zan baka ba kai baka da uba ne kai ko kai baka da yaya ko baka da kowa so ku yi respecting al'adar kuma sannan kuma ai respecting ɗinku in kun saka ɗin kana ɗauka kun zama arna saboda gaskiya wani gani yake kamar arne ne kai gaskiya to na gaya muku ne dan kada ka ga wani da ƙananan kaya ka ɗauke shi bai da addini ko bai da tsoron Allah wallahi babu dalilin da yace in yayi haka yayi haram babu in dai ina maimaita muku in dai ya saka kayansa babu inda al'aura ta bayyana to yana da ɗancin ya ainihin saka kuma ya yawo da su yana da wannan yanci wurin da ake kuma abubuwa na abun nan akwai wurin da zaka bai dace je da su ba shikenan shi ma sai dan saka ya amma wani yana so ya sha iska mala wani ba zai iya sa wannan doguwar rigar kullum ba ka bar shi dan sa ya sha dan sa ya fita ya sha iska wani yanayin aikin sa haka ne a wurin aikin mutane yawanci wasu ba a sa wannan manyan kayan so ba laifi bane ina fata ana fahimta dan yana da kyau mu zama wayayyu a cikin al'amuran da yawa yanzu a kasashe na shagiya mu sau ga malami ne yanzu yana lakciya wa dalibai da wannan kananan kayan ba wani abu bane ba ku kula da shi dan yana da muhimmanci da gaske sannan kuma duk abin da mutum zai yi a shari'a yayi kokarin ya tuntubi shari'a ta ce ayi ko kuma bata ce ayi ba al'auran namiji tana da sauki in ka hada ta da al'auran mace ne gaskiya babu ba sauki a kai kirif kurum yawa ta rufe kawai gaba ɗaya wannan shine amma namiji ba laifi lokaci da ɗan hularsa ko ƴar babu amma ba an fito a sa hular ita ma hular ne kamala ce akwai inda in ka saka hular kuma za su ga daban ne zan rufe da magana da wani abokina a Madina da muka yi karatu da shi Muhammad sunan shi dan Madina ne shi bai taɓa zuwa ko ina ba sai Madina ranar Juma'a mu ɗaliban Najeriya ko ranan abin nan haka al'adar mu dai haka yanzu mu wani taro ko namu dai ɗan Najeriya sai mu saka manyan manyan riguna mu da dogayen kaya to sai wata rana nazo aji rana asabar dama mu ita ce litinin din mu sai nazo aji da babban riga na ƴan uwa abokanai dalibai irin Laraba da haka ƴan kasashe haka sai eh shaza Abdullahi eh shaza wannan wani irin kaya ne wannan burun haka kuma dama ina sane dan inji wanda zai rika ni ne na saka sai lokaci yaron mai kama mu wazi Allah subhanahu wataala yaqulu wala tubaddil tabdira innal mubaddila kana wai Allah ya ce wai kada ai mubazzaranci yace tsakani da Allah ga wando ka saka ga riga ka sa tarife ma jiki da wandan da rigar iri ɗaya ne yace ai wannan almubazzaranci ne kaje ka dade dinka wato kuma ka zo ka dora kai ya jawo aya ya toshe kawai na rasa yadda zan yi da wannan mutumin saboda shi sun saba wannan doguwar rigar a bayar ita ce kullum wannan farin wandan mara aljihu kullum shi suke sawa da wannan doguwar rigar kullum ita ce sai wannan ɗan ihramin da suke sawa shikenan Allah ya taimake ni sai nace a to ai ku ko jiya da muka je sallah a harami ai limamin harami ko Huzaifi ko Sudais ko Shirem ko waye ai in sun zo harami sallah ai suna rataye a baya a doguwar rigar da suka sa ba ta isa ba wandan da suka sa bai isa ba ita kuma wannan a bayar fa yace ya akhi hadi kamala ya akhi hadi min zina ya akhi a baya kuwen nace babban riga kuwen to ne mun manci kaga bai da wata hujja da zai yake ni akai na buga babban riga ta na gyara Allah ya mana afuwa Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kaga fa ku rinka